Daga murya Amurka a Washington DC.
Jama'a masu sauraro assalamu alaikum. Barkanku da sake kasancewa da mu. Shirin yau da gobe kuke sauraro shirin matasa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25/31 da kuma 41. Masu sauraron mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger kuma suna iya samun mu ta tashar mu ta VOA Africa kan mita 102.5 Zangon FM, sai kuma su tashoshin na Zangon FM a can Jamhuriyar ta Niger da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma ana iya sauraron mu ta Alpha Radio. Za kuma iya sauraron mu ta adireshin mu na yanar gizo a www.voahausa.com. Sunana Aisha Mu'azu. A duk ranar Juma'a shirin yau da gobe yana yada zango ne a jihar Kaduna a tarayyar Najeriya tare da wakiliyar mu a can Binta Ibrahim wacce za ta karbi ragamar shirin daga nan. Sai a sake gyara zama a ci gaba da sauraron shirin yau da gobe.
Muna fatan ana ci gaba da gulgulan Kirsimeti cikin aminci da kauna. Kuma sauraro a yau za mu tattauna ne akan sake bada dama. Bahaushe da ya ce "Uruci dangin hauka." Wannan kalma ta Hausa na alakanta matasa waɗanda ke ganiyar kurciya da taron arada daka ba tare da yin la'akari da sakamakon da zai biyo baya ba. Lokacin da kowane matashi, mace ko namiji ke tasowa, akwai kalubale da abubuwan jan hankali da ke dauka hankalin su daga hanyar da ta kamata, wanda ka iya sawa su yi kuskure da zai iya shafar rayuwar su nan gaba, musamman idan ba su samu kulawa da jagoranci daga magabatan su ba. Wasu na aikata abubuwa da ke janyo musu tsana da hantara daga al'umma, wanda a sakamakon haka suke sake dulmiya cikin aikin ashar. Amma yafiya da bada wata dama ta inganta rayuwar su zai sa su dawo kan hanya. Kamar yadda za ku ji a cikin shirin namu na yau, Hajiya Hafsa Baba, wacce take mai fafutukar kare haƙƙin mata da yara, ta ce sake bada dama ga matasan na iya dawo da su kan hanya.
Yana da muhimmanci a ba yara wanda suka tsinci kansu cikin wani ɗabi'a wanda ba shi da daɗi, walau ko maza ne ko mata, lokacin da suke tasowa. Saboda akwai yawancin yara za ki ga sun yi wa'insu mistakes haka, sun yi kurakurai, to bai kamata a ce an kyamace su ba. A misali kamar yaron da zaka ga ya tashi yana shaye-shaye, ko kuma yarinyar da zata je ba a sani ba ta je ta dauko ciki, ko kuma ta ma a yi mata auren dole ta bar gida ta je ta shiga wata hanya daban, ko kuma yaron da za su shiga daba da sauransu, duk da irin halayen da dai babu daɗi din nan, to bai kamata a ce an kyamace su ko kuma an gwada musu rashin kauna ba a cikin al'umma, domin yaro na kowa ne. Saboda haka ba iyaye kaɗai ba, tunda aka haifi yaron nan ko yarinyar nan sun zama na jama'a. Saboda haka jama'a suna da haƙƙi, kowa yana da irin gudunmuwar da zai bayar. Ya kamata irin waɗannan yaran a duba halayen da suke ciki, a ga me za a iya musu na taimakawa. Iyaye kuma bai kamata a ce sun yi watsi da irin waɗannan ƴaƴan, ko kuma su ji musu baki su ce je ka ka gani, ko kuma Allah ya tsine maka da sauransu ba. A'a, kuskure yakan faru ma kowa, kuma idan Allah ya kaddara dole ne wannan abu zai faru. Amma kuma ya kamata a ce ya zama darasi, saboda yanda ka tunkare shi to shine zai zama alheri a cikin al'umma. Iyaye suna da gudunmuwar da za su bayar ma ƴaƴansu, su jawo su a jiki su ji me ya faru, sannan kuma su yi musu gargaɗi su ci gaba da taimaka musu ta kowane hali da ya kamata, ba wai su kore su daga gidan ba ko kuma su kyamace su ba. Al'umma suna da gudunmuwar da za su bayar, malamai ne, sarakuna ne, shugabanni ne, su irin waɗannan yaran ya kamata a duba a ga me ya kamata a yi musu. Malamanmu suna da gudunmuwar da za su taka na wurin fannin addini, domin shi addini yana ƙara ƙarfafa a jawo mutum a kun faɗa mishi abubuwan da ya kamata da abubuwan da ba su kamata ba, da kuma abin da Allah ya ce, ko Kirista ne ko Musulmi. Sannan su kuma shugabannin al'umma suna da gudunmuwar da za su bayar na jawo hankalin al'umma gabaki daya wani lokaci ma sai kiga kamar in yaro ya addubi al'umma sai kiga an ce ma an kore shi daga gari ko kuma an kore ta daga gari to duk bai kamata ai irin wannan ba sannan akwai jami'ai waɗanda suka kware ta irin wannan fannoni wanda na bada shawarwari wanda za a dinga kai irin waɗannan yaran auren su akwai asibitoci ma wanda zaki ga cewa ana zuwa ana tattaunawa kuma akwai kungiyoyi masu zaman kansu wanda suke da kwararru wanda za a iya hulɗa da su a samu alaka da su za a iya kai irin waɗannan yaran da sauran su a daina kyara irin waɗannan yaran a daina kyamatar su a daina wulakanta su ko kuma ingiza su yanda ma za su bi uwa duniya
nayi shirin gobin sakuna dauniya dan Allah mai sauraro kuma ga cikiya zan zayyano kamannin ta dan dubayya ka dauki alƙalami zana in zaka iya fado ma tokokun ba za na kosa ba karshen labarin da nake ban hadu ba kuma na dage neman ta nake ban gaji ba shekaru goma masoya na jira ba a gaji ba ayi hakuri masoya a amfani
wannan rayuwa
kunya da zama labarin
ba to shin mai sauraro ku ka taba tunanin ba da dama na biyu ga wanda yayi kuskure rayuwar matasa kamar yadda muka sani rayuwa ce wanda ke cike da kalubale da hatsarurruka akan hanyar su da wani lokaci idan sun samu tallafi da goyen baya da kuma shawarwari da ya kamata daga iyaye da kuma ƴan uwa da abokan arziki suka yi bin hanyar da ya dace a wani lokacin kuma idan ka samu kuskure daya kamar yadda Bahaushe ke cewa tsalle daya shi ke sa a fada rijiya amma za a iya yin duhu ba a fito ba shin ta yaya ake farawa ne har su waɗannan matasa su dama cikin matsaloli sannan kuma waɗansu hanyoyi za mu bi wurin ganin cewa mun tallafa mun taimaka an rage samun matasa da suke gararan ba tare da sanin inda gobensu yake ba a cikin ajin namu muna tare ne da matasa maza da mata da za su taimaka wurin ba mu bayani akan irin wannan rayuwa da kuma hanyoyin da za mu bi wurin warware shi to muna tare da Rakiya Suleiman sai Sa'ima da kuma Bashir ya isa kuma a bangaren maza muna tare da Sigir Isa Yusuf na kafsani da Chairman to dukan ku barka da zuwa to bari mu fara da Rakiya
gaskiya dama rayuwar mace dole ne a rinka kula da yanayin fitacciya da yanayin dawowarta saboda ana samun kalubale gurin harkar shiga da fitacciya saboda akwai mazaje da yawa wanda za su ringa rudeta bangaren kudi haka zuwa abin da za ta ci idan ba ta samu shi a gida dole ta ringa biyan dana miji domin ya bata kuma shi kuma ba ya bata bare domin Allah ba ya bata ne domin ya bata rayuwarta iyaye gabaki daya mata da maza mu ringa dubawa yanayin shiga da fita na yaran mu daga mazan har mata Allah kuma ya bamu ikon kula da tarbiyar su
chama rayuwar da kake gani na matasa maza da mata akwai abubuwan da muke magana kan cewa a ƙara ba su dama tun farko lokacin da abin ya fara kafin ya yi kamari ya kamata a ce an tare shi ma'ana kenan dai ba a dinga kyara ana kuma nuna cewa an ba wa duniya a ajiyar wannan matashi ko matashiya ba
to alhamdulillah mafi akasari al'amuran nan da yake afkuwa da samari da ƴan mata mu wanda muke gani zahiran akwai sakaci na iyaye wasu iyayen su suke dora ƴaƴan a wannan turba in yaro ka gan shi a titi ka ga ya yi ba daidai ba yi kokari ka ja shi a jikinka baka san nan gaba me zai iya zama akwai al'umma gari kamar bangaren mace a ce mace daga safe zuwa dare tana kwanta a gida ba za ta fita bayan lasar ba kuma ma'aikaciya ba ce har ta tashi za ta yi wanka ta ɗau jaka ta rataya ba za ta dawo ba sai tsakiyar dare ko kuma da asuba ta koma ta kwanta in ubanta bai gari yana kasuwancin shi a wani gari ai uwan nanan idan yayyen suka taso ca akan ta uwar za ta ce kakka da kan manita gan sannan ake so mu samu baraka na tarbiya na ƴa mace shi ko ɗa namiji akwai wanda akwai tarihin shi muna tare da su za ka iya gani yaro in ka zauna ka ji meye makasudin zuwan shi gareji ko kuma inda yake tubebe uwar shi ba ta gida
wato hadar maganan rabuwar aure yana kawo matsaloli da yana tarbiya
sosai rabuwar aure kai ka rabu da maman yaro ko kuma a ce maman yaro ta rasu ka auro wata tana musguna ma yaro in za ka tafi kasuwanci ka tafi da shi ko maka sashi gurin aiki mana ko ka sashi a makaranta a yaro sai ya rinka jin tsoron zuwa gidan ya ke zama a gida ya zo ya haɗu da ƴan gareji ta nan yaro ya ba zai shaye shi dole yaro ya haɗu da na banza daga siyo min sigari je zuwa siyo min sigari in ya kawo ma ɗan gareji ita bai kunno ba ce haka za ka je ka kunno min ita tun bai iya ba zai kunno ta wallahi talla
sai fara ba shawa
sai su mu ba shawa akwai yaron da aka ce je shi su sigara aka fara mai sunan sigara dan kiran ne da aka ba shi sigarin daga inda ya karko ta zuwa shagon kuka yake an cuce shi an sashi ya siyo sigari amma da yazo ya goge wallahi sunan shi shoyi
gaba daya
wallahi katan yake shi yana shoyi
ya zama shociya ma
ya san maki asalin dan shayi shayi sunan shi shoyi
to kaman yanzu da za a tare gida matsalarsa tunda bai kila bai zurfi ba a lokacin da ya fara kina da bai kai ga wannan matsayin da aka ce mishi dan shuli ba
gaskiya ne to tunda dai a lokacin dai a inda muka sanin sirrin shi ba uwa uwarsa ta rasu irin kauye ne baban shi bai zama maimakon a jashi a jiki a zauna ne kyarar da ake ma uwar ta mutu ya zauna a kan shi ya zai ya zauna a gari
sai sa shigo duniya
ya shigo duniya ya haɗu da ƴan bariki kuma suka bude mishi ido
ta hanyar da bai dace ba
hanyar da bai dace ba to irin wannan da ya faɗo a hannu na gari ko kuma da ya somo wannan a ce ya samu wani ubangidan da akwai wata uwar ɗaki na jin daɗinta in ji ƴa mace ce ta ga tana yi ba daidai ba za ta ja ta a ciki
ba sai wani ta haifa ba
tana da ƴaƴa amma za ta ja ta a jiki me ya matsala ki me ya damuwa ki me za a in ta zauna da ita sati ɗaya sati biyu za ta bar abincin da take za ta iya kai ta gida to kaga duk irin wannan da mu samu iyaye mata da maza in mutum ya abu ba kyamar shi yake ba
mutum mata ba
ka ja shi a jiki ta sanadiyar haka kila ma ubangiji Allah ita rahama tana da yawa ko gobin rahama
tunda wani bai zurfi ba
alhamdulillah kafin ya shahara za ka yi kokarin ka ja shi a jiki ga dora mai aka kaza daidai ne aka kaza da kake ba daidai ba da da kake daidai kaza kaza da sauransu
ko lokacin da nake sai da abinci za ka ga mutanen banza za ka ga na kwarai tunda ina sai da abinci anan za ka bude ido mutum zai zo maka ya nuna yana son ka da aure yake son ka ashe akwai abin da yake nema a tare da kai da ya samu kuma kai da banza daddaya zaka ga mutum ya kira ka ya ce ka kawo mara abinci ya ce ko nawa ne
cikin shago kenan
eh ko nawa ne ka kawo mara ba matsala zai biya ka idan ka kawo mar yana ta jin ra'ayinka haka har ya samu abin da yake so
anan cikin shago
anan cikin shago wata har daga haka in sabani ya zo ta samu ciki iyaye su tsane ka su kyare ka ka zama banza a tattare da su
to ake irin wa'annan yaya aka haife su ne ko zubarwa ake
wasu suna haihuwa wasu kuma ana zubar da su
sai kuma su ma yara su taso a irin wannan rayuwa
su taso a irin wannan rayuwa yanda ya ga kai hima haka da ita sai taso
an je mun ga dukkanin abubuwan da yake tafiya a zaman da na riga na tsallaka inda na je na zauna gidan mata na zauna akwai wa'anda suka fika duk da ga sunan bula adadin da kannan ka da wa'anda ma ka girme su ma har wanda ma ka haife su a cikin cikin ka za ka ga
dan sha sha
kananu haka yan shekara
sun bar gidan iyayensu
sun bar gidan iyayensu suna tare da abokan tafiya haka wanda suke nuna musu da dukkanin abin da suke riga suke yi su ma dan su koya gaba su yi su tabbatar da cewa su ba bari su irin wannan rayuwa tunda ba a nuna musu wata za su ji daɗi ba a zaman su na rayuwarsu to amma kina ganin akwai karatu a tsare da su kuma gaskiya da sanki ba ilimi ba arabu ba boko haka nan kawai suna dai tafiya ne su dai suna dai rayuwa
kuma kika ce mata ne
eh mata ne bula aladu dare na yi za a ci kwalliya za a yi wanka in waya ce da ke in kuma ba ki da waya ma za ki yi a ara ki karɓi lambar waya ki bara dora miki akan wayar kawaiki haka wacce kuke tare da ita amana idan kun so man ki yazo in kuma kin kira shi ne kin mai flash zai zo a daidai lokacin da yake son ya zo to ko wace ta san a inda madafata da ki tunda ko wace dakin kan da kake da shi
me ke gani ya karfafa yawaitan samun musamman yara kanana to masu kananan shekaru mata da su shiga cikin wannan harka
gaskiya yayin suke tafiya da kan da su akan haka su ko sun sa rayuwar duniya ne a ransu ba wai tarbiyyar yaya ba ba ci ba sha ba ilimi ba sutura ba komai hakan nan kawai yarinya tana da rayuwa ne a gida
kamar rayuwar dabbobi ke nan yaran suke ba tare da ana samu su
sai dai tafiya kawai sakaka ake ka kawai ita dai ta rayuwar ce da take su
fatiya to gaskiya wannan abubuwa yana faruwa a zahiri ba wai a koyi ba bangaren sata zuwa kidnapping duk yawanci wadanna ba su da ilimi akan amfani da su sannan kuma bangaren mata yawanci masu shayi shayi samarin da suke mu'amala da su suke ba su kuɗi su je su yi kayan shayi shayi sannan kuma akan zuwa haka da mota ko mashin a kama yarinya wata na ihu ma za a jefa ta a ciki to wata kuma da sarranta ne za ta hau wannan mota saboda ta riga ta saba amma waɗanda ba su saba ba sun da kika ana faman dambarwa da su kafin ta wayi ba amma in ta wayi za ta nuna ga gawanta ma ai ba wani shege kai ka zo mu je gurin nan za a yi kaza za a yi kaza sauran su ta riga ta gudu idanun ta su kuma bangaren maza su ma to ba ilimi amma an ba mutum ilimi kuma an baka sutura da zaka sa an koyar da kai sana'a duk haka ba ta faru ba to kaga ko wani bai da sana'a bai da ilimi komai zai iya yi
su iyaye dole ne sa ido akan iyayensu kin ga iyaye mata kalubale yana kansu su da suke zaune a gida amana ce Allah ya ba su wannan yaya su da sa ido akai tarbiyyar da yana tasowa daga gida iyaye ka kauda ido ka rufe ido dan ka yi ba daidai ba ka nuna mishi ba daidai ba wanda suke kuskura kai ta yadda za a yi in har sai shahara musamman aka ce kamar a ce tasha ce ko gareji idan akwai shugabanni a wajen masu kwaba aji in aka ja irin wayannan aka nuna musu abin da ya kamata daidai da wanda bai kamata daidai ba amma da wata makaranta ne ko ma da wani abin da za a ja hankalinsa da shi me ke kawo wannan barakas to sai a fitain da rai a magance musu insha Allah za su rage wannan matasa samari da yan mata kowa da kaddararsa kuma ita kaddara ba ta tsallake mutum duk wanda ya kasance kansa a cikin irin wannan yanayi abin shawara da zan ba mu iyayenmu maza da mata ba kyaran mutum za a yi ba wa kyamace shi iyaye su kyamace shi dangi su kyamace shi makwabta da yan uwa da abokan arziki ya ga kyamace mutum dole mutum zai kaurace mu inda ya san wani nashi zai gani ya je can ya shiga wani gurin kuma inda zai shiga a nan ne zai tarar da irin mutanen banzan nan ko me mutum yayi a ja shi a jiki da kadan da kadan wannan ya fada mai wannan ta fada mai wannan ya fada mai a hankali shi ma zai fahimci abin nan da ne ba daidai ba ne
madalla a gaida binta da tawagarta kafin mu sallama da ku masu sauraro za mu leka bangaren kwalama
bayo Allah duwo duwo
to da yake ya tsuna nuna sakaci da kuma nuna ko in kula daga iyaye shike kara tabarbara al'amarin ga hiramu da wasu iyayen
ko tare da Dr. Nuhu Umar da kuma Hajiya Hafsa Balaraba Sani zan tattauna da su akan muhimmancin yafiya da kuma janyo yaya a jiki domin saki ba su dama gyara kurakuran da suke aikatawa to kamar yanda muka tattauna da su matasan mun ji daga bakin su inda suke ganin cewa akwai sa hannun iyaye da kuma yanda ake kyarar su matasan idan sun aikata abin da ba daidai ba a maimakon a janyo su a jiki ko kuma a ƙara nuna shi su to malamin bari mu fara da kai da maganar tarbiyya da kuma yanda za a gyara wannan al'amari shin me ya kamata a yi idan yaro aka ga ya fara aikata abubuwan da bai dace ba ko ya fita kan hanya ana neman a dawo da shi daga wani mataki za a fara
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ita tarbiyya dai kamar yadda addini ya tsara akwai matakai na tarbiyya sannan kuma addini ya dangana wannan tarbiyya a hannun waɗansu bayin Allah na farko akwai iyaye waɗanda su ne na farko da yaro yake fitowa ta hannun su kuma su ne makaranta ta farko na yaro kuma su ne ya kamata su fara yin tarbiyya sa'annan akwai al'umma jama'an gari kenan wanda sun fara daga jama'an da ke layin da yake tare da su jama'an kuma da ke anguwan da yake tare da su sa'annan kuma akwai hukuma kuma kowanne akwai aikin da ya kamata yayi idan kuma aka samu kuskure za a samu matsala da tarbiyya to abu na farko dai idan aka samu tarbiyyan ta kyau maganan ba da dama ma ba ta so ba dan haka wajibi ne iyaye su kula da tarbiyyan ta hanyar dubawa da kuma kula da halin da ƴaƴansu suke ciki kamar misali uba zai ga ƴaƴanshi da sutura waɗanda ba shi ya sayan musu ba kuma zai bincika ba zai gansu da takalmi zai gansu da agogo zai gansu da waya to kaga yau da gobe idan maza ne sai ka ji an ce ai yaro yana sace sace shi laifi jarrabawa ce diyar da kaso ga tarbiyya wani lokaci idan Allah ya nufin ya jarabci yaro ko ya jarabce ku gabaki daya to zai jefa wannan tarbiyyar ya zamanto akwai inda bai dauka ba kamar yadda Bahaushe kan ce wai mabada hali ya riga mahori kuma kamar yadda muka gani akwai bayan Allah salihai da Allah ya jarabce su da ƴaƴa fandararru kamar yadda waɗansu kuma fandararru ne Allah ya albarkace su da ƴaƴa nagari to duk inda aka samu kuskure yaro ya zamanto yayi kuskure a cikin rayuwa abu na farko shine a fara nuna mishi cewa wannan abin da yayi kuskure ne a zaunar da shi a nuna mishi kuskuren da yayi a bashi misalai wane yayi irin wannan kuskure bai yi nasara ba a rayuwa idan ya zamanto kila yaro ne wanda yake hulɗa da abokai mutanen da ake gani ba mutanen kirki ba sai ai kokarin a jawo shi a hada shi da mutane da suke mutanen kirki ne kaman abokai na kirki ko da ma ba wai sa'o'in shi bane in sana'a ne idan kasuwanci ne wannan zai ba shi daman cewa ba a kishi ba amma idan aka kyare shi to kaman an ce mishi ya je ya ci gaba da abin da yake yi kenan
to haje hafsa mutsanki na uwa an ce wani lokaci kuke ƙara tabarbare al'amari ta hanyar lokacin da yaro ya fara ko in ci yarinya ta fara yin abubuwan da su kamata ba sai ku dinga rufawa fa kwa san kowa ya sani to kafin a sani kuma abin ya girmama kuma ba kwa janyo yayanku a jiki don sanin halin da suke ciki
to gaskiya haka ne amma ba za a ce an tare an zama daya ba idan ma ba a yi sai dai mai kira ga cewa duk wanda baya yi a janyo hankalin shi da yayi amma a duk inda da yake gaskiya matsayin mu na iyaye mata tun a bakin nono muna sanin halayen ƴaƴayenmu domin kai tun a cikin wani lokaci zaka ji sukur din shi yayi yawa kuma in ya fito zaka ga yanayin shi haka yake to dole ne mu fahimta mu yi taka tsantsan domin Allah muke roƙo ne ba mu iko mu yi tarbiyya ta gari domin duk inda aka samu tarbiyya ta gari to za a ce uwa ce ba za a ce uba bane to abinda muke kira ga mata dai gaskiya dukkan mu mu fahimta cewa Allah ya bamu amanar ƴaƴa ne amanan nan da Allah ya bamu ya kamata a kafa kafa da shi saboda za mu tsaya a gaban Ubangiji mi mishi bayani yanda muka yi wace irin hidima muka yi wani irin tarbiyya muka yi wa ƴaƴanmu
to me yake kawo dalilin da yasa ba kwa janyo ƴaƴanku a ciki al'ada ce ko
wani lokaci ni a fahimta ta al'ada ce to a duk inda yaron ki yayi rashin hankali ki kamata ki gyara mishi misali zaki ga yara maza su suka fita kwallo suka dade in baban yazo ya ce ina wani kin san fa baya nan amma sai ki ce wai ya dawo ya amma kin san ya faje tun safe in ƴaƴanmu mata ne wannan ma shine dole ne mu janyo su mu nuna musu cewa ga yanda mu kamata ki yi kaza ga yanda mata hatta daura zani ai koya mana ake yi to matukar kawai yanda muke yi yanzu zamu zuba musu zamu kyale su zamu banza da su
to bayan yaro ya riga yayi abin da yake na kuskure musamman na farko haka za a ce kuskure ne kuma tsautsayi ne me ya kamata a yi don ganin cewa ba a tura shi ya ci gaba da aikata wannan hanya da ya dauka mara kyau ba
idan yaro yayi kuskure ko yaro ne ko babba ne so duk inda mutum ya ce ya daina kuma za ku fahimce shi ya daina yanda ya kamata dai shine idan mutum yana abin da ba kyau dole da mamu za mu gaya mishi wala Allah da ma laifin mu ne ba mu janyo shi mun gaya mishi ba so ba za mu ce laifin shi bane a farko laifin mu ne da ba mu janyo shi mun gaya mishi ba to dole ne za mu janyo shi mu gaya mishi illar abin to daga nan sai Allah ya taimake mu amma muna yi muna addu'a dan akwai gaskiya mai tsoron da zai dina dandana wani kuma sai ka ta gaya mishi dan da yaro da mace kusan daya suke har su mutu ana musu gyara a janyo shi a lallashi shi dan ba kowa bane yake an san kuskure idan kai mishi da hayaniya wani sai ka nasu ka sa shi akan turbin hankali wani lokaci in kai ma yaro abu da hayaniya wani bai dauka dole sai ka lallashe shi ko ma da sabana akila yaron nan wala Allah ko dan unguwan ku ne in ka janyo shi a jikinka ka gaya mishi ai addini ma bai ci haka ba dan da dama mu mun san ai addinin junan mu ina ganin yaron zai fahimta dan ba kowa bane in ka zo ka mishi da hayaniya yanda wasu suke tunani za a dake shi za a kyare shi dukannin bai sa komai to dama shekarun kuruciya ko a ce shekarun hauka ko aboko haka yawa abu haushi ma haka yawa psychologist sun gaya mana cewa dole ne duk kowa sai ya shiga wannan matsanancin halin wani nashi yakan zo da rashin hankali wani nashi yakan zo da shiru wani nashi yakan zo da ladabi da biyayya wanda nashi ya zo da shiru shine za ka ga kamar yana yi a natsi kila kullum wala Allah yana yin wani abu a boye dan wani lokaci mutum mai harahara ya ma fa saurin ka gane wani hali yake ciki bisa ga wanda yake kullu tunda dukkan mun shiga irin wannan yanayin mun sani dama idan kai kuskure dama a wannan lokacin idan kai kuskure ai kiranka ake yi a gyara
lokacin kuskure
yawa lokacin kuskure ne kuma lokacin ne muke ganin idan mace ce sai ta ga cewa girman su daya da mamanta in namiji ne zai ga cewa a girman su daya da baban shi maza gaskiya su ne yanzu basu cika matsantar ƴaƴansu maza su
sabi
magidanta
tarbiyyan ba ta kare ne kawai a ce wayi bari ba hatta tarbiyyan bayan abin da ya faru da mutum misali yaro ne aka same shi yayi sata a cikin anguwa ko shaye-shaye har akan kai ga yaje prison misali ko an kama shi police station ko kuma irin dai waɗannan laifukan to sai ya zamanto ana son ya zama ya bar waɗannan abubuwan dole ne iyaye su jawo shi a jiki kai uba idan yaro namiji ne ka jawo shi ka mai da shi abokinka ya zamanto kana ba shi shawarwari al'umma kuma ya zama ba suna kyare shi bane domin kyaren nan nashi zai sa ya samu wani bakin abu a cikin zuciyar shi da
yake targeting din al'umma ko da ba gidansu ba wannan abun zai ga cewa a to shi ai an tsane shi tunda an tsane shi bari ma ya zo yayi mai dalili to amma idan ya zama to ko da wucewa yaro ya zo yi kai a matsayin ka na magidanci da kake al'umma ka ce kai wani zo zauna naji abin da ya faru amma ka dauka wannan jarrabawa ce kuma yadda zaka yi kokari ka ci jarrabawa wannan shine ka tuban mu Allah ka bar abin da kake yi da sauransu yanzu me kake yi bana komai to ina ganin yara na sukan je gona koko yara na sukan je koyon sana'a kaza ko wace sana'a kake ka koya sai ka taimaka ya zamanto ka bashi naka gudunmawa wajen gyaruwa kin ga wannan tarbiya ne ta nan bangaren hakanin ta bangaren gwamnati akwai laifuffuka da yara sukan yi da ake kai su gidan gyaran hali to amma babban matsalan ita ce a maimakon halin ya gyaru sai zamanto halin ya gurbace kamar misali yaro ne da ya saci akuyar makwabtansu aka kai shi gidan gyaran hali amma a maimakon a sashi sashen da yake da irin waɗannan laifin da yayi sai a je a sashi a sashen masu manyan laifuffuka a hada shi da gaggagaggar yan fashi yan garkuwa da mutane da sauran irin waɗannan a maimakon haka idan ya zamanto masu kula da gidajen gyaran halin suna yin abubuwan da yake zai gyara halin yaro akwai counseling da ya kamata a dinga yi ba da shawarwari da yawa zaki ga ba a bada wannan shawarwarin kawai za a je a ajiye ka ne a wahalce a wulakance idan ka fito ana tunanin cewa
wai zaka biyu
yawa bayan daga can wajen yaron ya riga ya zama bara na wani kasar gumin dan fashi kawai jira yake da lokaci yayi ya dinga aiwatar da abubuwan da ba su dace ba dan haka wannan abu duka sai an hada hannu da iyaye da al'umma da kuma hukuma
to madalla kafin binta ta dawo ta ci gaba da tattaunawa da bakin nata zai mu tafi hutun da kaitaccen lokaci farkon mu dawowa yanzu kuma sun saki ne tare da shirin da binta a shirin da ke da
bani ki bani in baki tiran da nagai ki nake san su sake kallon ki sai naji tashin muryar nan mai zaki naji an ce juyo sai naji kamar bani ba
madafarmu ga miyar
shi
daga kasar Ghana
miyar shi kuma yanda ake yin shi zaki siyo barkono busasshe majority albasa ya fi yawa a cikin shi zaki siyo albasa ki kamar a ce kika sai barkonon ki kamar gwangwani biyu misali to zaki sai albasa sai a samu kwallon albasa manya sosai a samu shi kamar guda biyar to sai idan aka zo zaki dauki barkonon ki ka albasa ne sai ki hada su a turmi in kina da karafi shi zaki ya hadawa a ciki in kika soya kifi kan kifi da kika soya zaki ya dauka ki hada shi a cikin wannan
dakin
da ke duka sai ki kirba ki daka ki tabbatar ya da ku sosai amma da ku ba kuma irin laushin nan ba
kamar da yayin da jage dai
to nan dama already kin soya kifi kin ajiye sai ki dauko wannan jajjagen da kika yi sai ki dauko sai ki ba shi ba a sa mishi tattasai ba a sa tumatir a cikin wannan daga barkono
sai albasa
shi shan barkono sai albasa to in kina yi sai ki zuba a cikin tukunya kina soyawa kanshin da zai baki a lokacin zaki san cewa ya fara soyuwa dama kina da dunkulan ki ko wani irin kala da kike so zaki zuba
sinadarin
dandano to zaki zuba adadin da zaki dandana shi a baki ki ji dandanan yayi miki ko bai miki ba in zaki kara sai kara amma zaki kara ba to sai ki bar shi haka
to gishiri na
da gishirin ki dan kadan ba a cika mishi gishiri
to da wani irin mai za a amfani
mai ya shafi kun kina so ki yi da amfani da nakuli in kina so ki amfani da toki duk wanda kika so
dai amma dai ba manja shi
a ba a yi da manja to bayan kin soya shi ya soyu zaki gan shi ya dan yi baki iye duhu
saboda ya soyu ai kuma kai ne da ke soyu da yawa haka yake
shi wannan miya in ba miki ƙarya ba yana daukan wata bai lalace ba
saboda babu ruwa
in dai ya soyu
dan na ji baki magana ruwa
ba a samuwa har a gama ba a samuwa yana iya yi
wannan
man gyada kamar yanzu a wannan da na ga miki zai iya cin kwalba 1 da rabi ko 2
shi wannan dan ruwa
shi ai man gyada shine ruwan shi
to
ana sa mai ne yayi yawa saboda shi man gyada shine miya
to kamar yanzu nan kifin da kika yi magana a irin wannan albasa da tarihin kifin zai kai kamar salan kifi na
eh kamar yanzu ya danganci da yadda kike da aljihun ki in kina so ki sai tsala kifi a ce kamar biyar ko goma ya danganci saboda shi mafi yawanci masu cin da kunu duk inda suka ballo da kunu suka hada da shi to suna safa su hada da kifi
to
yanayin aljihun ka yanayin kifin ka to bayan kin gama su duka to fa sai ki bismillah
masararo mu hada mako mai zuwa Allah ba mu alherin sa
to da haka muka kawo karshen shirin namu na yau inda a madadin Binta Ibrahim da dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su a cikin shirin sai Julie Legis Gashan da ta daidaita mana sauti Aisha Mu'azu ce take muku sallama daga nan birnin Washington DC ai hutun karshen mako lafiya